sanar Maryam Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hawa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata, 18 ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, farko ga Muhammad da kanin labarai.
Rasha ta kai hari a Odessa, wani harin ramuwar gayya da Ukraine ta kai akan wata muhimmiyar gada a yankin Crimea. Korea ta Arewa na zarar wani ba Amurka bayan ya tsallaka kan ƙauyen iyakar ƙasar ba bisa ka'ida ba. Masu zanga-zangar Isra'ila sun toshe manyan tituna tare da yin zanga-zanga takaice a kasuwar hada-hadar hannayen jari ta Tel Aviv.
Kanan labaran kenan. A bangaren rahotanni za a ji cewa duk da tsananin rayuwa da 'yan Najeriya suka shiga tun bayan janye tallafin man fetur a ƙarshen watan Mayu da sabuwar gwamnati ta yi, a yau 'yan ƙasar sun wayi gari da ƙari a farashin kowace litar mai zuwa naira 617, lamarin da ya sa 'yan ƙasar suka shiga rudani da yin tir da ƙarin kuɗin man. Muna tafa da ƙarin bayani. Za kuma ku ji cewa bayan makonni uku da kammala aikin hajjin bana a ƙasar Saudiya, wasu alhazan Najeriya da ke zaman jiran kwaso su zuwa gida sun fara faɗi tashin neman abin sawa a baki ta neman sadaka abinci a birnin Makka. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki tare da Muhammad Hafiz. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin, amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. Yau Talata, shugaban ƙasar Amurka Joe Biden na shirin karɓar bakuncin wani taro tare da Cardinal Matteo Zuppi na Italiya, manzan zaman lafiya na Papa Roma Francis, domin tattauna yakin Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce dakarunta sun lalata jirage marasa matuƙa na Ukraine 17, ta kuma kakkaɓo wasu 11 ta hanyar na'urori, yayin da ta daƙile wani hari a kan Crimea. Rasha ta faɗa yau Talata cewa ta kai har-har a Odessa da Mykolaiv da ke gabar tekun Bahar al-Aswad na Ukraine a matsayin ramuwar gayya kan harin da aka kai a jiya Litinin da ya lalata wata muhimmiyar gada da ta haɗa Rasha da yankin Crimea. A cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kai harin ne kan wuraren da aka yi amfani da su domin wani abu da ta kira ayyukan ta'addanci da jirage marasa matuƙa suka kai a teku, ciki har da wata tashar jirgin ruwa da ke kusa da Odessa da ma'ajiyar mai ta Ukraine. Ana kyautata zaton Koriya ta Arewa na tsare da wani ba Amurka bayan ya tsallaka kan iyakar da ta raba ƙasashen Koriya biyu ba bisa ka'ida ba a yankin tsaro na haɗin gwiwa ko JSA a yau Talata. Rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya ta rundunonin sojin ƙasa da ƙasa da ta jirge a ƙauyen kan iyakar don ci gaba da dakatar da yakin Koriya ta ce tana aiki tare da sojojin Koriya ta Arewa don warware lamarin tare da tabbatar da cewa mutumin ya je ziyara JSA ne. Ba zato ba tsammani mutumin da ake zargi ya tsallaka arewacin layin sojoji wanda shi ne kan iyakar ƙasashen, da misalin ƙarfe 3:27 na ranar agogon yankin a yau Talata da yamma, a cewar jaridar Chosin Elbow, inda ta ambato majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba. Babu alamar an yi musayar wuta a garin da ke kan iyakar da ke cike da tashin hankali, inda sojojin Koriya biyu ke gadi ba dare ba rana suna fuskantar juna. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Talata, masu zanga-zanga a Isra'ila sun toshe manyan tituna tare da kutsawa a takaice a cikin kasuwar hada-hadar hannayen jari a yau Talata, yayin da 'yan majalisar dokoki ke shirin amincewa da ɗaya daga cikin ƙudurorin dokar shari'a na Prime Minister Benjamin Netanyahu da ake takaddama a kai kafin ta tafi hutun bazara. Dubban mutane ne suka yi ta kwarara kan tituna a jerin gwanu a faɗin ƙasar, da dama sun ɗaga tutocin Isra'ila, kuma 'yan sanda sun ba da rahoton cewa an toshe manyan tituna a ƙalla rabin dozin.
An jima kaɗan, Muhammad zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko. inda duk da tsananin rayuwa da 'yan Najeriya suka shiga tun bayan janye tallafin man fetur a ƙarshen watan Mayu da sabuwar gwamnati ta yi. A yau 'yan ƙasar sun waye gari da ƙari a farashin kowace litar mai zuwa naira 617 a wasu gidajen man kamfanin kasuwancin man fetur na ƙasar, wato NNPCL da ke Abuja a yau Talata, wanda ya tashi daga naira 537, lamarin da tuni 'yan ƙasar suka fara kuka da yin Allah wadai da shi. Daga Abuja ga wakilin mu Halima Abdulrauf da cikakken rahoto.
620
muryar wani dan Najeriya kenan yana ambaton farashin da ya sha litar mai a birnin tarayya Abuja. A yau Talata ne al'ummar Najeriya, musamman a manyan birane ciki da Abuja, Lagos, Kano, Kaduna da dai sauransu, suka waye gari da tashin farashin kowace litar mai daga naira 537 zuwa naira 617, inda aka gano gidajen man kamfanin NNPCL a birnin tarayya Abuja na sayarwa akan naira 617, AYM Shafa akan naira 550, sai gidan man Azman akan naira 620, kamar yadda wasu 'yan kasuwan mai masu zaman kansu suka tabbatar, inda suka bayyana cewa duk wani sauyi na farashi a gidajen man kamfanin NNPCL alama ce ta tashin farashin mai ga kowa. Tunda 'yan Najeriya daga sassan kasar daban-daban suka fara nuna rashin jin daɗin su akan yadda wannan matakin zai ƙara jefa mutane cikin ƙarin tsananin rayuwa, musamman ma ganin irin tsananin da aka shiga tun bayan janye tallafin man fetur a ƙarshen watan Mayu da sabuwar gwamnatin Tinubu ta yi.
Sunana Muhammad Rabiu Dantine, wanda kuka sani da yunkusar a kafafen yaɗa zumunta. Na tashi cikin bakin ciki matuƙa ganin ƙaruwar kuɗin mai a ƙasar nan. Bayan watannin da ake gani ana ganin wahalar da aka shiga na ƙalubale, kuɗin makaranta ya yi tsada, kuɗin wuta ya yi tsada, kuɗin abinci ya yi tsada, duk Najeriya babu wani abu tilo da bai ƙara tsada ba. A haka a ƙara mana kuɗin mai a ƙasar nan, wai da zummar cewa ana tattalin arzikin ƙasa. Wani tattalin arziki ake gyarawa? Ina tattalin arziki abinci bai arha ba? Ina tattalin arziki talaka zai tafiya kuɗin mota ya yi tsada? Ina tattalin arziki duk abin da zaka biya a rayuwar nan, wai kai ma da kake siya mai a mota kake nan, talaka da yake dan balagurin shi yaje nan ya dawo, ta ina ake son ai rayuwa a kasar nan?
Sunana Usman Zundure. Gaskiya magana ta Allah, wannan ƙarin man fetur gaskiya ba karamin matsala bane da kuma tashin hankali, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So an cire wannan tallafi, muna jira mu ga har yanzu me gwamnati za ta yi. In aka ce za a raba wasu kuɗi 8,800, wannan ba abin yiwuwa bane, ba zai rike mutane ba gaba daya. So magana ta Allah, wannan ya taba mu wallahi. Yanzu tasha an kaje babu fasinja, a'a masu yin sana'ar motar haya ba sa samun fasinja. Kai mutum wanda in sana'ar ka ta kama kai tafiya fain, sai ta zama dole za a yi. Kayan abinci ya ƙara tsada. Jiya daga Benin na taho Edo State kenan na zo Abuja, sai da na kashe naira 25,000. Tsakani da Allah, mutum da me zai ji da abinci ko kuma kara da ya'ya da suke zuwa makaranta? Yanzu misali a ce kana da yaro yana makaranta, kana tudun wada Zaria yana samu, kullun zaka biya musu kuɗin mota akalla sai ka biya 1,000, idan su uku ne 3,000 kenan a wata, sau 30,000. Wake da wannan halin, sai dai mu ce Allah Ubangiji ya yaye mana, kuma gwamnati gaskiya ta duba, talaka na matukar cikin tashin hankali.
Malam Salihu Tanko ya kasai, wanda aka fi sani da Dawusu a kafofin sada zumunta, kwararre ne a fannin yada labarai da sadarwa, kuma dan takarar gwamna gargashin inuwar jam'iyyar PRP a zaben watan Maris da ya gabata, inda ya ce
to gaskiya wannan hawa farashin musamman na mai da sauran ababen more rayuwa da muka tsinci kanmu a Najeriya a wannan yanayi, gaskiya abu ne mai tada hankali. A yau mun waye gari mai ya koma 617 a gidajen mai na NNPC na gwamnatin tarayya ma kenan, wanda a gidajen mai na 'yan kasuwa mun ga ya kai 620, wasu ma har ya haura haka. Wannan ba karamin abin tada hankali ba ne, duba da yadda abubuwa suke da taɓarɓarewa. Kuma gwamnati ta yi magana akan cewa dole sai ta cire wannan tallafi, amma sun cire tallafi wata biyu yanzu da rantsar da wannan sabuwar gwamnati ba ta fito ta ce ga wani hanya da za su taimakawa talaka ba, banda wannan 8,800 da suka ce za su ba wa gida ba mutum ba, gida da mutum 9-10 a ce an ba ku 8,800 a wata, gaskiya ba ta ce hanya a alaba da za ta fitar da mu daga ciki wannan yanayi. Dole gwamnati ita ta ce za ta iya, don haka sai ta fito ta yawa talaka bayani da ya za ta yi domin ta kawo mana sauki. Wannan tallafin mai yanzu abin da yake nuna shi ne shi kaɗai da talaka yake mora, kuma yanzu an zo an zare, hatta kai mutane suna cewa da wannan tallafi masu sata su cigaba da sata, kin ga an shiga mummunan yanayi. To gaskiya ni na ba gwamnati shawara da gaggawa ta tsaya ta nazari ta ga ta fito da hanyoyin da za ta kawo talaka sauki, tun ana zaune lafiya, tun kafin abin nan ya zo ya zama musu wata masifa da ba za su iya karewa ba.
Shi ma masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi cewa yayi
kamar yadda muka waye gari, muka ga duk gidajen mai in ka je da ga farashin mai yanzu har ya kai 600 maimakon 400, ƙari sama da kishi 20%. Wannan ba abu ne wanda ya ba mamaki, domin duk wanda yake sayan man diesel da kuma mata masu sayan gas wanda ake dahuwa da shi sun waye gari yau ga kudin shi gobe ka je ka daddada kudi ya tashi. Ya kamata kuma idan farashi a kasuwar duniya na mai ya sauko, to mu ma mu ga saukai, ba a daga shi ba kuma lokacin da aka samu sauki aka samu sauki. Amma muna fata tunda ita NNPC tana ciki za ta zama jagora, duk lokacin da aka samu sauki mu ga sauki a kare shi. To wannan su matabi aka gani, in dai mai yana tashi a kasuwar duniya, to gaskiya al'amura za su tashi, kuma zai shahi rayuwar mu ta yau da kullu. Kuma ba wai talaka ba, har masu wadata suna jin jiki. Domin dan baki misali, a mota ta da abinda nake shan mai 15,000, yanzu ina kashe 45,000 a duk sati, sai maimakon 60,000 da nake kashewa a wata, yanzu ina kashe sama da 180,000 zuwa 200,000 a mota kawai da nake hawa. To kin ga kenan, wannan ya shafi kowa. Amma dai ya kamata gwamnatin tarayya ta zo da matakai wanda ya dace. Mataki na 8,000 ba a ce ba zai taimaka ba, amma gaskiya yayi kadan. Al'amuran nan sun wuce duk yadda suke lissafi, so muna fata gwamnati za ta dibi wannan kuma ta zo da matakai wanda zai rika sassauta ma al'umma.
Tun bayan komawa tsarin mulkin demokradiya a shekarar 1999 ne Najeriya kasa ta biyu a fannin samar da mai a nahiyar Afrika, bayan kasar Angola ta fada cikin cece-kuce a game da tsarin tallafin man fetur kafin cire shi a watan Mayun shekarar nan da muke ciki. Manufar wacce aka fara aiwatar da ita a matsayin wani mataki na tsawon watanni 6 don daidaita farashin man fetur a waccan lokacin gyaran matatun man cikin gida, lamarin da ya ci gaba da dawwama tsawon shekaru da dama duk da cewa an dan cire shi a wani dan gajeren lokaci a baya. Idan ana iya tunawa, a ranar 29 ga watan Maris ne shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sanar da janye tallafin man fetur, lamarin da tuni ya jefa ƴan Najeriya cikin matsin rayuwa, in ji masana. Duk kokarin ji ta bakin hukumar NNDPRA mai kula da dokokin fannin albarkatun man fetur da iskar gas ta Najeriya, kamfanin NNPCL, kungiyar dalalan man fetur ta IPMAN ta wayar salula a yayin hada wannan rahoto da ya ci tara. Hima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoto. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Za kuma a iya sauraron shirye-shirye da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga Muhammad Hafiz da cigaban labaran duniya.
Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa yau Talata cewa haramtaccen ƙudurin dokar bakin haure na Birtaniya da ke da nufin dakatar da dubban bakin haure da ke shiga ƙasar ya yi hannun riga da haƙƙin da ya rataya a kan London a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa. Ƙudurin dokar da Majalisar Dokokin ƙasar ta amince da shi, kuma yana jiran Sarki Charles na uku ya sanya hannu ya zama doka. Na nufin za a hana bakin haure da suka isa cikin kwale-kwale 'yancin neman mafaka a Birtaniya. Ƙudurin ya bambanta da haƙƙoƙin ƙasar a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa na kare haƙƙin ɗan adam da na 'yan gudun hijira, kuma zai haifar da babban sakamako ga mutane da ke buƙatar kariyar ƙasa da ƙasa, in ji shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira da kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A cikin wata sanarwa haɗin gwiwa da suka fitar, sun ce ƙudurin dokar ya hana samun mafaka a Birtaniya ga duk wanda ya zo ba bisa ƙa'ida ba, bayan ya bi ta wata ƙasa ko a taƙaice inda ba su fuskanci tsangwama ba. Daga ƙarshe, fiye da dozin bina jam'iyyun adawar India sun faɗa yau Talata cewa sun haɗa kai don ƙulla ƙawance mai suna India domin tunkarar jam'iyya mai mulki ta Bharatiya Janata ta Prime Minister Narendra Modi ta BJP a zaben 'yan majalisar dokoki a shekara mai zuwa. Ana kallon sunan ƙawancen na India a matsayin wani yunkuri na jam'iyyun adawa na ƙalubalantar BJP a kan tsarinta na kishin ƙasa a zaɓe da za a yi nan da watan Mayun 2024. Malkarun Kharge, shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Congress, ya ce India na nufin India National Development Inclusive Alliance, wato haɗakar ci gaba da haɗin kan India. Kharge ya shaida wa manema labarai a ƙarƙashin taron yini biyu na jam'iyyun adawa 26 a birnin Bengaluru na kudancin ƙasar cewa babbar manufar ita ce a haɗa kai domin kare demokuraɗiyya da tsarin mulki.
A gaida Muhammad Hafiz zai karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu sai rahoton mu na gaba, inda makonni uku bayan kammala aikin hajjin bana, cikin alhazan Najeriya sama da 90,000 da suka je aikin hajjin na bana, 33,104 ne hukumar alhazan Najeriya ta bada sanarwar cewa ta maido gida Najeriya. Lamarin da ya kai sauran alhazan da ke can kasa mai tsarki suna dakon maido su gida, ya kai ga sun fara neman karamar abin da za su ci, kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana daga Makka.
Kawo lokacin hada wannan rahoto dai alhazan Najeriya 33,104 ne. Hukumar alhazan Najeriya ta bada sanarwar cewa sun koma gida Najeriya daga cikin alhazai sama da 90,000 da suka zo aikin hajjin na bana. Bincike dai ya nuna alhazan Najeriya da ke birnin Makka a yanzu haka sun shiga halin damuwa da bukatar ganin a maida su gida Najeriya a sakamakon karewar kudade na guzuri, da hakan yasa su gwagwarmayar shiga layin ansar karama.
Sunana dai Larai Bala, a karamar hukumar Shororo, jihar Niger. Gaskiya mun matsu abincin da suke bamu, gaskiya mu dai tunda muka zo na ba za mu ce mun ci ma abinci plate ɗaya ba, gaskiya sai je mu zubar da shi ko ba gaskiya ba. Kudin mu ke bayani saboda abincin ba dadi, kuma akalla idan sun bamu shayi wani kofi na dan kankani, in sun bamu shi da safe da wani dan bureji a sama shikenan sai dare. Saboda haka gaskiya mun matsu mu koma kasanmu.
Kuke gobe kwarabniya wannan billahin karama?
Gaskiya shi ne na ɗaya daga ciki, saboda wasu kuɗaɗe abincin ba sauƙi ma, daga katin riyal 5 kuɗinmu kenan na can Najeriya 1,000, kuma abincin ba zai iya ɗaukan mu ba gaskiya. Kuɗin guzurinmu gaskiya mun su sai kaya da shi. Muka zo nan sai gashi da aka gama aiki sai muna cikin wani yanayi, kuma ba sai mutar da mu haka ba.
Sunana dai Hauwa Bala. Gaskiya muna cikin hali, muna kuma neman taimako a taimaka mana. Farkon taimakon da muke so abincin da ake ba mu gaskiya bai mana, muna cikin wani hali a madadin halin da muke ciki, guzurinmu ma duk sun tafi.
Saboda Hajiya baki ga kaman sayayya kika da yawa, sai sa guzuri
tsakani da Allah ba wata sayayya, saboda abinci kawai fura in za mu sha sai mun kashe 1,000 a fura, ko dan wake za mu ci sai mun kashe 1,000, duk abin da za mu ci 1,000 ne kawai ana. A kullum muna cin abinci sai mun ci abincin wurin 6,000. Ya karama abin da yasa ka ga mata ana kokuwa suna zuwa suna ansan karama, saboda an ba mu abinci da safe a dan koruwan kofi a shayi, shikenan ba za a ba mu ba sai dare. Daren ma za a kawo mana abinci, haka ma ba za mu iya ci ba, saboda abincin da suke mana wani lokaci ba wanda za mu iya ci ba. Muna son a taimaka mana da a gyara mana abinci, ko kuma a taimaka gwamnati ta taimaka halin da muke ciki, a kwashe mu a koma da mu gidajenmu.
Duk da yake dai matsala ta jefa bin alhazan shiga wannan yanayi, amma ba a taru aka zama ɗaya ba, domin kuwa waɗannan alhazai da akasarin su maza ne sun ce lamarin fa akwai zubar da mutuncin Najeriya.
Sunana Ahmad Garba, so ni ina karamar hukumar magani UNESCO. Ana son tashi gida babu lokaci ba kuma abin nan, to ina ga yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa suke dan shiga wannan damuwan. To wasu kuma gaskiya akwai hali, dun wasu koda sun koshi suna dubin cewa ai wannan na banza ne, bari su bi saboda su samu abin da za su sa ma cikin su ko kuma makamancin su. Wayannan kama akwai zubar da mutunci ga Hajiya a ce concern tana bin abinci kamar almajira, mota ta zo a bi abinci da gudu, ana nema abin da za a ci, ana wayewa, ana waso sa abinci, ana turin juna da sauransu.
Naga haddan bai ma na gane.
Hai hoda da sauransu. Mu gaskiya ko mu da muke maza ba mu jin dadin wannan abun da mata suke gudanarwa.
Sunana Adamu Lawali daga karamar hukumar Magama. Duba da yanayin bata lokacin da aka yi, mutane na son zuwa gida ba kudi, matsayin sun kashe guzurin su tun da wuri. To kuma ya cincinta a ce ana samun abinci, matsayin mutum Najeriya ya saba cin abinci so uku ko so hudu a wuni. To ya zo ne ya tsinci rayuwar shi yana cin abinci so biyu a wuni. Kuma kudin guzurin da ya kamata a ce ya yi amfani da su, in ba a bashi da rana ba ya ci, to kuma ya kashe su ba wasu.
Ya yi tsaraba.
Ya yi tsaraba, ya tura cikin bage, kuma ba za a sai tsaraban ba ko ba haka ba.
Amma ka lura bakaken mu kadai ke wannan layin karaban nan, su jajjayen me yasa ba su yi sosai?
To akwai dalili, su saba da ekonomiyan yunwa na cikin su, ko kuma hotel din su ainihin magabatansu sun dauka musu wani abu wanda yake wanda aka dauka muna.
Mai martaba sarkin Bargu Alhaji Sani Halliru dan Toro da ke zaman Amirul Hajji na jihar Niger a wannan shekara ya ce bisa la'akari da yadda aka samu matsaloli za su baiwa gwamnatin Najeriya shawarwari game da ragewa hukumar jin dadin alhazan Najeriya wasu ayyuka na aikin hajjin a maida su ga jihohi.
Ko daukan alhazai ma daga gida zuwa nan a bar hakki akan jihohi in ya so in su yi nasara su ne in ba su yi ba an san su ne. Sannan kuma batun abinci da gidaje ya kamata bar ma kowane jiha su dauki nauyin abinsu su yi abin da ya kamata in an yi fe ne in ba yi nasara ba an san ba za a ce wani ba ne a za a can jiha din ne.
To na yi kokarin jin ta bakin jami'an labarai ta hukumar jin dadin alhazan Najeriya Fatima Sanda Usara. Amma lamarin ya ci tura bata maida martanin sakon katta kwana da na aika mata ba har ya zuwa lokacin hada wannan rahoton. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Makka Saudi Arabia.
To madalla an gaida Mustapha Nasiru Batsari masu haro yanzu kuma sai a saurari shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Wasu manoma maza da mata har da matasa a Najeriya sun koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe ta tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da umarnin a ba wa manoma tallafi domin su yi noma har su ciyar da ƙasa sannan a sayar wa wasu ƙasashen duniya. A wannan shirin na noma tushen arziki wakilin Madina Dauda ta tattauna mana da manoma inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwo a ƙwarya tare da neman mafita domin ciyar da harkar noma gaba musamman a wannan sabuwar gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin ƙasar ta yi dogaro da kanta. Ga dai ci gaban tattaunawar.
Yanzu kin ga bai jima ba wani yaro a Sokoto ya yi injin na ban ruwa mai amfani da wutar rana. Hasken rana kenan. So me ke nuna wannan shine yana nuna cewa akwai matasa da suke da wannan ilimi. Shi ba manomi ba ne amma ya ga menene matsalar manoma a yankinsa shine wahalan fetur baƙin mai da kuma generator. Sai ya amfani da wasu dan pipe da kwankwalati da 4 minute gam da komai ya kan saida musu shi akan naira 20,000 da wani abu.
Kuma suna aiki da shi?
Suna aiki da shi har shekara uku. Za ka amfani da battery. Bayan batiri kuma ka zo kai amfani da wutar hasken rana kai amfani da shi. Yanzu gaba ɗaya nahiyar Sokoto ta wajajen Sokoto na abin da suke da shi gaba ɗaya kenan. Haka zalika muna da wani matashi da ya tashi shi kuma ya ga yankin su abin da suke fama suna noman tumatir da komai sai tumatir din ya zama kana ta wallahi tallahi ka rasa yanda zaka yi da shi ya lalace. Sai ya kokari ya kawo hanya da zai iya samun wani yanayi zai rike tumatir din har zuwa wani dan zango mai lalacewa. Kin ga me ke kawo haka? Wannan yana cewa matasa suna neman su kawo matsaloli su kawo hanyoyi da za a kare wannan matsaloli. Abu na gaba shine wasu matasa kuma su abin da suke kokarin yi shine yanzu duniya hankalinsa ta tashi akan abin da ya shafi harkan global warming. Gaba ɗaya shine mutane ana sare bishiyoyi ana kaza kuma ana samun matsaloli mai sosai wajen frustration da sauransu. Su kuma sai suka ga to ya za su iya su kawo a zamanance kimiyya da fasaha wajen soya wannan yanayin ba tare da yana taɓa harkan gonakin gaba ɗaya da kuma kiwo gaba ɗaya ba. Wa zai maka wannan ba matashi ba dole matashi ya kamata ka janyo ka bashi nuna mashi ya kawo ya baje gwanin tanta ya komai. Abu na gaba wasu matasan kuma harkan kimiyya da fasaha suka iya su kokarin su shine ya za su zama manomi idan ya noma ba sai ya sha wahalar mota da komai ba ya tallata hajarsa
a inda yake
kuma kai ma da kake siye wani gari ka siye hajar nasa inda kake a samu a kai maka ba tare da wata wahala ba. Me ya kawo haka? Su matasa su suke da wannan irin ilimi da za su kawo wa jama'a kuma jama'a ta amfana da harkan noma. Haka wajen sarrafa wajen fitarwa haka kuma yin ma irin su taki da wasu ababai gaba daya. Kin ga dole ne gaba daya complete value chain na kowane kungiya dole sai da matashi.
To me ya ja hankalinku matasan Najeriya? Kana da matasa nawa ne a kungiyar taka?
Idan muka duba lura da universities da muke da club a jami'o'i da kuma yaran secondary school da muke da shi muna da kusan mai clocking kusan miliyan 2 yanzu haka a kasar gabaki
dukkansu manoma
wasu manoma wasu sun kware harkan kimiyya da fasahar harkan noman wasu sarrafawa wasu kuma har ma fitar da ita waje duka abin da complete value chain din gaba ɗaya kenan.
To ya ka ja hankalinsu suka amince da noma?
Ajiya idan kika duba kika ga noma kullum ina faɗi wa mutane ko mun ki ko mun so duniya hankalinta ya tafi karkata harkan abinci sai sa ko asibiti ka je ka ci abinci kafin ka sha magani ashe
kuma ka ci mai kyau
kuma ka ci mai kyau abinci so me ke nunawa anan shine noma ana yana bukatan shine kadai abin da zaka yi controlling duniya da shi yau idan kika duba Russia da Ukraine suna fada mutumin da ke kauye na bin isyan burodi saboda alkama ta yi tsada me ke nuna maka ce kenan kai da baka taba zuwa Ukraine ba gashi Ukraine suke can ashe kai ma ya taba ka anan Najeriya karfin kenan abu na biyu da nake so mu gane duniya yanzu gaba ɗayan kace kasashen duniya baki ɗaya zaka ga suna fama da yanayin fari ga gonar ga abubuwan aikata gonan amma ba a iya ai noma saboda canjin yanayi an ba haka ba bature da ke wani kasan duniya tara maka kusan trillion 28 na dalar Amerika a harkar mai yanayi kasan ya taba shi ne sosai so ko mun ki ko mun so Najeriya da muke da noma kawai in noma zaka dauka muna da ƙasa da har yanzu ba a noma ta ba sama da hectare million 80 da ba a noma ta ba tana nan har yanzu a ce me ke nuna maka cewa kuma muna da matasa sama da kimanin sama da miliyan 70 da suke kan hanya wannan duka matasa ne kuma galibin matasa ne idan ka duba statistics ba su da ababen yi suna zaune a gida sai sa an ce rashin zaman lafiya wa matasa ke ciki rashin kaza matasa ke ciki to shin kokarin shine wannan matasan zamanin mu muke faɗa yau idan yau ka zama wani abu a ce yau kasar ka ba zaman lafiya ina zaka tafi saboda gaba ɗaya al'umman ya zama barazana ne gare mu dole ne sai mun koma mu wayar musu fahimtar da su cewa a garin ka kana iya samun ka samu abin da ya dace da wannan muke muka yi ganin gwamnatin da ta shuɗe ta yi kokari sai sa wannan kirkiran wannan harkoki na sa kuɗi da suke wa mutane na Anko Boros ba wai sun yi amai da bashin bane a'a su kalkatar da harkalin mutane ma ya koma noma ne kuma sun yi achievement wannan yanzu da mutanen muke koma shekaru 7-8 a baya ba zama mai noman ba kowa yana nan
to bari zan dagare ka bari in samu shugaban wannan kungiya ta kungiyar masu fataucin sarrafawa da dillancin dabbobi a wani yanayi kuke a yanzu tunda ka koka cewon gwamnatin da ta shuɗe bata ba ku tallafi ba gashi kuma kuna son ƙasa ta ci gaba a wani yanayi kuke yanzu
to idan kika ga saniya a kasuwa babu jarin gwamnati babu bashin banki manomi ne noma ya hada kudinsa ya iya sayan shanu yake kai kawo akan hanya bugu da ƙari yana biyan gwamnati haraji a inda ya dauka da inda ya sauke bayan haka akan hanya ma akwai masu tarihi suka karbi kudade
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakil Yamma Abuja Madina Dauda sai kuma Julie Desperation da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
kuma dalla masaran babala dama bai nisa ba dan haka gashi nan dauki da takaitattun labarai
to hawa ga takaitattun labaran yau talata shugaban kasar Amurka Joe Biden na shirin karbar bakuncin wani taro tare da Cardinal Matteo Zuppi na Italia manzon zaman lafiya na Papa Roma Francis domin tattauna yakin Ukraine Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce dakarunta sun lalata jirage marasa matuka na Ukraine 17 ta kuma kakkabo wasu 11 ta hanyar na'urori yayin da ta dakile wani hari a kan Crimea. Ana kyautata zaton Koriya ta Arewa na tsare da wani ba Amurke bayan ya tsallaka kan iyakar da ta raba kasashen Koriya biyu ba bisa ka'ida ba a yankin tsaro na haɗin gwiwa ko GSA a yau Talata. Rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya ta rundunonin sojin ƙasa da ƙasa da ta jabgi a ƙauyen kan iyakar don ci gaba da dakatar da yakin Koriya ta ce tana aiki tare da sojojin Koriya ta Arewa don warware lamarin tare da tabbatar da cewa mutumin ya je ziyara GSA ne. Yau Talata masu zanga-zanga a Isra'ila sun toshe manyan tituna tare da kutsawa a takaice a cikin kasuwar hada-hadar hannayen jari. Yayin da 'yan majalisar dokoki ke shirin amincewa da ɗaya daga cikin ƙudurorin dokar shari'a na Prime Minister Benjamin Netanyahu da ake takaddama a kai kafin tafiya hutun bazara.
To madalla ma saro da haka muka kaga karshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labaran duniyan da Julie Ladas Gresham da ta bada umarni. Dama injiniyan namu Hawwa Sharif ke muku fatan alheri. Sai anjima idan Allah ya kai mu ga shirin yau da gobe.